sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 26 ga watan Agusta na shekarar 2021. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya da kwararru a fannin zamantakewar dan adam sun mayar da martani akan makomar dubban 'yan kungiyar Boko Haram da ke ta mika wuya a baya-bayan nan. A jihar Kano kuma za ku ji cewa cutar kwalara zage na biyu ta kashe kimanin mutane sama da 200. Kama kowace rana Alhamis, yau ma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce a yau Alhamis, fashewar bam a kofar shiga na Abbey Gate a filin jirgin saman Kabul ya faru ne ta dalilin wani hari mai sarkakiya da ya yi sanadiyar jin raunukan Amurkawa da kuma fararen hula. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin a halin yanzu, sai dai kakakin Taliban Suhail Shaheen ya yi Allah wadai da hare-haren, kuma ya ce an ba da rahoton mutuwar mutane 13 da kuma wasu 52 da suka samu raunuka. Yayin da yake magana akan harin farko, wani babban jami'in Taliban ya tabbatar wa Muryar Amurka cewa wani dan kunar bakin wake ne ya tada kansa a wurin da yake da dandazon mutane wanda ya hada da mata da suke wurin. Fashewar ta zo sa'o'i kaɗan bayan da gwamnatocin ƙasashen yamma suka yi gargaɗi akan barazanar kai hari a filin jirgin, kuma waɗanda suka taru a wurin suna neman a kwashe su daga ƙasar su matsa zuwa wani wuri mai tsaro. Waɗanda suka samu raunuka a yau Alhamis da dama sun isa asibitin gaggawa na Kabul wanda yake ƙarƙashin kulawar ƙungiya mai zaman kanta na ƙasa da ƙasa da suke kula da waɗanda yaƙi da kuma nakiyoyi ta yi wa illa. Mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta taɓo batun kare haƙƙin ɗan adam a tattaunawarta da shugabannin Vietnam yayin ziyararta da nufin ƙarfafa alaƙa da ƙasar. Cikin kalaman da ta yi a Hanoi a yau Alhamis, Harris ta ce ta tattauna ne musamman akan sakin 'yan adawan siyasa, amma bata bayyana haƙiƙanin sakamakon tattaunawar ba, sai dai ta bayyana yayin taron manema labarai cewa Amurka za ta ci gaba da magana a kai lokacin da ya cancanta akan lamarin haƙƙin ɗan adam. Ƙasashen duniya suna sukar ƙasar Vietnam saboda taƙaita 'yancin magana, ba da dama ga 'yan jarida da kuma matsi kan waɗanda suke la'akari da 'yan adawar siyasa. Ta kammala ziyarar tata zuwa Vietnam ta mako guda da ta kai kudu maso gabashin Asia lokacin da ta gana da manyan jami'ai a Singapore a kokarinta na ganin an rage tasirin China a yankin. Wata alƙalin gwamnatin tarayya ta sanya tarar kuɗi da kuma wasu takunkuma a ranar Laraba akan wasu lauyoyi su tara da suke da alaƙa da tsohon shugaban Amurka Donald Trump bayan yanke hukuncin cewa ƙararsu mai ƙalubalantar sakamakon zaben 2020 a jihar Michigan ya zama tarihi kuma cin zarafi ne ga tsarin shari'a. Abu ɗaya ne a kinkimi hidimar tabbatar da gaskiyar haƙƙoƙi da suke da alaƙa da zaben da ake zargin an tafka maguɗi, kamar yadda alƙalin kotun gunduma ta Amurka Linda Parker ta rubuta. Wani abin ne kuma a rungumi aniyar yaudarar wata kotun tarayya da kuma mutanen Amurka da su yarda cewa an tauye haƙƙi ba tare da la'akarin walau an keta wasu dokoki da haƙƙin ba, in ji alƙali Linda. Paga ta umarci lauyoyin da suka halarta ɗaukar ilimin shari'a na tsawon sa'o'i 12, sannan kuma a mayar wa jami'an Michigan abin da suka kashe wajen kare ƙarar. Alƙalin ta ƙara da cewa hukuncinta za a aika zuwa dukkan kotun jihohi da na tarayya, inda kowane lauya yake aiki don yiwuwar ɗaukar horo game da shari'a. Japan ta dakatar da amfani da rigakafin allurar Moderna kusan miliyan 1,630,000 bayan da aka gano da yawa daga cikin kwalaban alluran sun gurɓace. Ma'aikatar lafiya ta ce ta ba da sanarwar dakatarwar a yau Alhamis bayan da kamfanin magunguna na Takeda mai yin magunguna na cikin gida wanda ke da alhakin sayarwa da kuma raba alluran rigakafin ya samu rahoton gurbacewar a wurare masu yawa da aka yi rigakafin. Gurbataccen kwalaban maganin mai yiwuwa an samar da su ne daga wata masana'antar magunguna ta Spain wadda Moderna ta ba wa kungilari. Dakatar da gurbatacciyar allurar rigakafin ta Moderna ya zo daidai ne lokacin da Japan take fama dan ganin ta yi allurar wa jama'a a tsakiyar karuwar sabon nau'in Delta na coronavirus. Kashi 43 ne kawai cikin 100 na al'ummar Japan din suka samu cikakkun alluran.
A gaida Hanifa Kabir Isa da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya da kwararru a fannin zamantakewar dan Adam sun mayar da martani akan makomar dubban 'yan kungiyar Boko Haram da ke ta mika wuya, inda suka ba da shawarwari akan matakan da za a ɗauka a kansu kafin a mika su ga al'umma. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin al'amarin a wannan rahoton da ta aiko mana.
An kwashe sama da shekaru 11 kenan ana fama da ta'addancin 'yan kungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda a yanzu kididdiga ta nuna cewa ana da 'yan gudun hijira sama da miliyan 2 da ke zaune a sansanoni a sakamakon munanan ayyukan da 'yan ta'addan suka aikata baya ga dubban waɗanda suka rasa rayukansu. Wani abu da ya ɗauki hankali yanzu shine bayanan da ake ta samu daga arewa maso gabas din da ke nuni da cewa 'yan kungiyar Boko Haram 2,600 ne suka mika wuya ga sojojin ƙasa wanda mahukunta ke ta tuntuban juna akan matakin da za a ɗauka. Waya Allah tsugunar da su za a yi ko a bari waɗanda suka tuba su koma ga iyalansu kai tsaye. Shugaban majalisar dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya yi tsokaci.
Ba waya amshe su nan da nan kawai a sa su cikin al'umma ba, ban amince da wannan ba, saboda irin ta'asa da 'yan Boko Haram suka yi to kamata mu yi kafa-kafa, mu yi hankali, amma kuma a ɗauki mataki na tantancewa wanda Allah ya sa aka gane da gaske yake yana son ya dawo cikin al'umma, kuma ba shi da wani rauni da zai wa mutane ko wani kafa da zai dauka yayi wa mutane butulci bayan ya shigo cikin al'umma to a sashi. Amma wanda ake zaton zai wa mutane wani abu wadda irin na cin amana ne, to kar a bada wannan damar, inda hali a dauki mataki na doka na a hukunta irin wayannan wayanda aka san aka tabbatar lalle ba da gaske suke ba.
Shi ma sanata mai wakiltar jihar Borno ta Kudu a majalisar dattawa kuma shugaban kwamitin kula da harkokin soji sanata Alin Dume yana mai ganin akwai mataki da mahukuntan kasar za su dauka da kowa ba zai cutu ba.
Gwamnati musamman shugaban kasa da shi gwamnan mu sun zo na jiya akan wani mataki za a dauka, kuma in kun hakura nan da kwana kadan za ku ji gwamnati za ta fito da tsari wanda na tabbata zai yi satisfying kowa akan matakin da za a dauka. Da farko date kuna duk wanda ya yi saranda, kuma ana ci gaba da cewa idan ka yi saranda fa ba wai kashe ka kawai za a yi ba, za a shigar da su kamar yadda aka yi yanzu, an karbe su an nemi wuri an ajiye su, an ci gaba da yakin, kuma an ci gaba da kiran masu mayaka din cewa su yi saranda. In su yi saranda za a tantance su, idan an tantance su a san waye ne da aka kama su aka rike su tun da a dole ba da ra'ayinsu ba, don wayannan to sai a yi rehabilitating nasu.
Amma mai fashin baki a al'amuran zamantakewan dan Adam Muhammad Isaac Usman ya ce ko me za a yi kar a yi sulhu da 'yan ta'addan.
Ba inda aka taba cewa a zauna a yi sulhu da 'yan ta'adda, saboda baka sulhu da mutumin da bai da amana, baka sulhu da mutumin da bai da tausayi, baka sulhu da mutumin da bai san darajar rai da dukiya da zaman lafiya ba. Ya fito ya kauce ma hanya, to dole a fito a dawo da shi kan hanya.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a daidai lokacin da gwamnati za ta dauki mataki akan makomar tubabbin 'yan ta'addan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kimanin mutane 240 ne suka rasa rayukansu a sakamakon barkewar cutar amai da gudawa a jihar Kano. Idan masu sauraro ba su manta ba, wannan shine zagaye na biyu na barkewar cutar tun bayan wadda aka samu a watan Afrilun da ya gabata. Daga Kano ga wakilin mu Baraka Bashir da cigaban rahoton.
An sake samun bullar cutar amai da gudawa a Karo na biyu a jihar Kano, Najeriya, tun bayan wanda aka samu a watan Afrilun da ya gabata. A yanzu haka kimanin mutane 8,653 na kananan hukumomi 44 ne suka kamu da cutar, aka kuma sallami mutane 8,897, sannan aka rasa rayuka mutane 240. A yanzu haka mutane 317 ne ke kwanciya a asibitoci a jihar Kano. Mun ziyarci asibitin cutuka masu yaduwa inda muka zanta da wasu da ke jinyar masu cutar ta kwalara a asibitin.
Ya fara muka kai shi dai chemist, to ba a karbi mu dai a chemist ba aka ce mu tawo asibiti, muka zo nan asibitin. To dai yau kwanan mu daya, har yanzu dai benayi dai.
Yau kwanan mu biyu aka sallame ni muka yi kwana daya kuma da abin ya sake dawowa. Sai muka zo jiya da safi, da abin ya zo mata yake ga idan ya fada.
Mun kuma tattauna da Musa Abdullahi Sufi na gidauniyar Adamu Abubakar Gwarzo wanda yake rashin tsaftar muhalli na taimakawa wajen sake bullowar cutar ta kwalara a karo na biyu.
To matsalan gaskiya guda biyu ce, bangaren al'umma sune inda suka bar inda suke zauna kazanta ta yawa gudaje kuma kan samu gudawa idan an yi ta mutun daya to wannan suka ta kan saurin yaduwa cikin al'umma. Bangaren gwamnati kuma shine rashin inganta tsarin harkar lafiya musamman wurin wayar da kai akan lungu da sako muhimmancin mutane su ga yanda za su kare kansu da kazanta da kawo yanda za a rika killace abin kazantar a cikin unguwanni musamman za a tara shara da kuma zuwa a kwashe ta.
Dr. Faruk Muhammad Dayyab shine shugaba a asibitin cutuka masu yaduwa wato IDH ya bayyana adadin waɗanda suka kamu da cutar a asibitin na Ghana.
Daga 25 ga watan Mai kawo yanzu mun kwantar da mutane 4,402 wanda suka kamu da wannan ciwo na kwalara, kuma cikin ikon Allah duka waɗannan mutane an ba su magani sun warke an sallame su. Sai mutum guda 11 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya.
Mun ziyarci ma'aikatar lafiya ta jihar Kano inda Dr. Ashir Rajab, director mai kula da dakile cutuka masu yaduwa, ya bayyana matsayar gwamnati.
Zuwa jiya muna da ragowar al'umma da suke kwanciya asibitoci kaman 317 wanda suka fito daga kananan hukumomi 15, amma wannan adadi na 8,653 sun fito ne daga kananan hukumomi 44 da muke da su a cikin jihar Kano. Sannan kuma gwamnati tana ci gaba da feshin magani wanda ake yi a wuraren da wannan cuta ta bulla, musamman a tsabtace musu ruwan shan su da kuma abubuwan da suke amfani da su a cikin gidaje.
A dai asibitin na Zana wato IDH an killace masu cutukan kwalara inda ake ba su kulawar da ta dace. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka, yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
Matsalar rashin tsaro musamman a jihohin arewacin Najeriya ya kasance babbar kalubale da ya haddasa komo baya a harkokin zamantakewar al'umma. Rashin ingantaccen ilimi, rashin isasshen kiwon lafiya, talauci, tsoro da fargaba, nuna bambancin addini da kabila da sauran kuncin rayuwa musamman a tsakanin talakawa da sauran marasa galihu. Mafi yawan matsalolin da suka hada da yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa, kaiwa hari kan waɗanda basu ji ba basu gani ba, sare amfanin gonaki da kashe dabbobi, ana yin su ne a karkara, lamarin da ke sanya al'umma ke gudun hijira zuwa birane da ke ƙara haddasa cinkoson jama'a, rashin samun isasshen ababen more rayuwa, yaduwar cututtuka, rashin ayyukan yi da sauransu. Domin neman mafita kan matsalolin tsaron ne kungiyar kananan kabilu a fadin Najeriya ta gudanar da wani taro a nan Jos don fargar da hukumomi kan irin yanayin da suke ciki a jihohi daban-daban na ƙasar nan. Shugaban kungiyar kananan kabilu na Najeriya Suleiman Dauda Sukukum yace Allah ya hada al'umma daban-daban a wuri guda a Najeriya da dukkan albarkatun da za su ji dadin rayuwa, amma wasu sun kasance tushen matsala.
Muna da gonakin mu, muna da dazuzzuka da Allah ya bamu, amma wa'annan abubuwan sun zama mana matsala domin ana fada akai. Mutane suna shiga suna cin amfanin gonakin mutane, kuma suna cewa suna da yanci su yi tafiya su aikata haka. Barayi na shiga kauyuka suna barna suna kashe mutane, suna satin dabbobi suna satin mutane. Ana shiga kauyuka amma mata fyaɗe a kokkone gidajen mutane, a halaka dukiyoyinsu, a halaka rayukansu. Yau an bar marayu masu yawa, akwai wanda ba su san iyayensu ba, don ba uba ba uwa. Makarantu da ya kamata yara su je, yara suka je makarantu yanzu sace su ake. Muna cikin matsi, kuma wannan matsin abu ne da yake bukatan mu haɗa hannu don mu magance ta. Babban aikin gwamnati shine ta yi jagora ta haɗa kan mutane a ga cewa an magance wannan matsaloli, amma kuma ba abin da ke faruwa ba kenan. Shi yasa muka ce ya kamata mu sanar da duniya ga abin da ke faruwa da mu. Kauyukanmu da aka kore mutane, an kore su ba su da izinin su koma, wasu kauyukan an kore su, wasu baki sun zo sun mamaye wuraren. Gwamnati kuma bata zo ta ce me yasa kuka zauna a filayen mutane, me yasa kuka zauna a kauyukan su ba, an basu sun zauna a wurin. A wasu yin a wani yanayin ma gwamnati ne take tura yan sanda da sojoji su kare mutane da suka mamaye kasashen wasu. Wannan babban matsala ne, don rashin adalci ne, kuma haƙƙin hukuma ne ta kare yan kasa. Ba muna ce a kare Bafulatani ko a kare Bayarbe ko a kare mu ba, a kare kowa da kowa. Haƙƙin gwamnati ne ta yi wannan, kuma mun yi ta kira ga gwamnati don mu haɗa hannu tare mu tabbatar da cewa an kare kauyukanmu. Kwari da baka an kwace, takobi an kwace, bindigan toka an kwace, sannan an bar mutane suna zuwa da makamai har da makamin har baroka su zo kauye, sannan aikin da gwamnati ta sa a gaba shine ta je ta karbe kwari da baka da wuka da mutane a kauye suke zama da shi. Saboda Allah, ai sai a tura yan sanda ko guda biyar ne, sai a koya ma mutanen kauye yadda za su yi aiki tare da yan sanda su kare kansu. Amma an ci yin haka.
Alhaji Usman Musa na Danko daga karamar hukumar Zurin jihar Kebbi yace al'ummar su na cikin barazanar hallaka da cin zarafi.
Hakikanin gaskiya muna fuskantar barazana na neman hallaka rayukanmu, kwace mana ƴancuka na gidajenmu, gonakinmu, har ma da wurin masana'antarmu. Ba mu da sukuni, ba mu da nasuwa, ba mu da kwanciyar hankali. Za mu aiwatar da abubuwan da muka saba yi domin sarrafa rayuwa ta ɗan adam a ƙasar Zuru cikin jihar Kebbi. Ita gwamnatin karan kanta ta sani, ba muna zargin gwamnati ba ne, ba kuma muna sukata ba ne, muna faɗa da murya ne domin ita gwamnati ta ji. A yau ƙasar mu Zuru, ko in ce emir ɗinmu, mun samu kanmu mun waye gari cikin wani mummunar mawuyacin halin rayuwa. Ba ma kasuwanci ko noma ba. Yau in dan uwanka baya da lafiya, to ina tabbata muku sai zai mace maka cikin ɗaki, domin wani wuri ba ka da dama ka ɗauke shi ka kai shi a asibiti ko inda za ka je kai jinyar, domin kai ma rayuwarka za ta zama cikin haɗari. So waɗannan matsalolin sanannu ne, kuma abubuwa ne waɗanda suke tabaruwa a cikin ƙasarmu ita ce Zuru Emirate, wanda mun yi ta kuka, mun yi ta kira ga ita gwamnatin jiha har ita Najeriya baki ɗaya, amma har wa yanzu ba wani mataki wanda yake tabbatacce ga al'ummar ƙasar Zuru Emirate.
A duk lokacin da aka samu tashin hankali, mata da yara suke shiga halin galabaita, idan ma har sun tsira da ransu kenan, domin kuwa sukan fuskanci yanayi na cin zarafi daban-daban. Malama Hannatu Paul ta bayyana mun wasu nau'o'in ukuba da mata ke fuskanta a wuraren da aka samu tashin hankali.
Mata sun shiga wani hali wanda yake tunda anka fara wannan abun, mata aka haramma, in anka zo anka kakkashe mazajen su, a kwashe su a tafi a je airfin din su, in airfin din su a sa musu abubuwa a gaban su, mace na da ciki a bare ta a cire yaro a yes, a dauki ƴan matan mu a tafi da su wasu wurare.
Akwai wasu bayanan da ke cewa wato wasu matan irin wayanda suka samu kansu a cikin wannan tashin hankali sun shiga karuwanci a can gurin ku, yaya ake ciki?
Kwarai sun shiga, sabili da an kakkashe mazajen su, sannan ba su da wurin zuwa, sannan dole sun shiga karuwanci. Wasu ma manya za su dauke su, su ce za su je da su domin su taimaka musu wai su yi ta aiki a gidajen su. Ba wannan nuhi ne gare su ba, abinda suka shi ne su tafi su je su lalata su. Ƴan matan mu haka nan, yaran mu haka nan. So abin ya hi ƙarhin abinda zamu hadi. Akwai wata yariyan da aka nuna mani wadda take ba ta san kowa ba, ba ta da kowa, an dauke ta an kai ta wani gida, wai dun tana matan mai gidan aiki, amma abinda ake yi mata shine in dare yayi shi mai gidan zai dauko wasu ya kawo wasu mazaje su zo su yi rafin dinta. Ta yi ta kuka, tana kuka ta dai a sa mata abu ga baki, a ruhe mata baki, a hana mata magana. Wani irin wulakanci ne, ba a wulakanta mace ba. Ashe akwai wani abun, wani muhimmin abun da za a iya girmamawa bancin mace? Mace abu ce wanda za a girmama mata, domin in ba da mace ba duniya ba za ta yadu ba. Ni ina ganin ko shi shugaban kasa na Najeriya mace ta haihe shi, in yana jin irin wannan abubuwa da ke faruwa a ƙasar mu akan abin da ake ma mata, yayi shiru.
Masana harkokin tsaro dai na ci gaba da baiwa gwamnati shawarwari kan matakan samar da tsaro a Najeriya. ga lauya mai zaman kansa kuma shugaban kungiyar lauyoyin Jos Yakubu Salebawa samar da ƴan sandan jihohi da karfafa kungiyoyin ƴan sintiri a yankuna za su taimaka wajen samar da tsaro
dole a canza taswira ta magana security a Najeriya a turance our security architecture dole mu canza shi ma'ana maganar ƴan sanda na jihohi state police ya zama wajibi dole ai wannan domin zaman to gwamna yana da iko da shi da kansa zai tsara jihar sa ba wai an bashi commissioner ƴan sanda ba amma a hoto ne kai an ce chief security officer amma baka da iko akan dan commissioner ɗan sanda ne biyu kuma dole mu koma magana police wanda muke magana na al'umma community police dole a duba wannan na uku dole gwamnati ta tashi tsaye ta tabbatar da cewa misali binnin dajin gannin gwari dajin da ake magana kaman mina da sauransu akwai daji wannan dajijikan na zamfara me zai sa ayi bama bamai a duk mutanen nan a daji suke a bisu a hausu a tabbatar an dakile su amma an kakkashe su an zauna shine ba a samu sauki gwamnatin jihar Kaduna ma ya faɗa haka cewa magana su da su bai taso ba dole ne yace shi yake faɗi yake magana wanda ya saba samun kuɗi yau yana samun miliyoyi ba zai daina ba so abin da zai shine a bisu a tabbatar da an kare shi gaba ɗaya in akai haka za a samu sauki a Najeriya
Haɗin kan jama'a da bin tafarkin tausayi na Bani Adam da kauda son zuciya da faɗin gaskiya da tsoron Allah da kauda bambancin addini da kabila na daga cikin matakan samun zaman lafiya yayin da hukumomin gwamnati da waɗanda haƙƙin tsaro ya rataya a wuyansu kamata yayin su gudanar da ayyukansu bil haƙi da gaskiya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
A gaida Zainab Babaji kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya ina maka fatan alheri ka samu damar kamo gidan radio murya Amurka a daidai wannan lokaci da muke watsa muku takaitattun labaran wasanni Dana Suleiman yar wasan kwallon tennis da ta lashe babbar gasar kwallon tennis da ake cewa Grand Slam har so bakwai ta janye daga gasar US Open ranar Laraba nan dake gudana a birnin New York ta kasar Amurka saboda raunin da ta samu a kafarta jemar da ta yi ya biyo bayan janyewar da kanwarta Serena Williams da ta yi yan awanni tsakanin su Venus Williams mai shekaru 41 wannan shine karo na farko da ta kasa samun kaiwa ga gasar tun shekarar 2006 sannan ta ce wannan yanayi ya sa ta cikin juyayi matuka to ga dukkan alamu dai yan wasan kwallon kafa dake murjale da na gwanaye yan kasashen waje dake buga wasanni musamman a kasashen turai kamar su Mohamed Salah na kasar Masar da su Fabinho Roberto Firmino da Alisson Becker ba za su sami damar zuwa kasashen su ba domin taimakawa a wasannin neman cancanta shiga gasar kwallon kafa na duniya saboda batun cutar corona wanda waɗannan kasashe na Masar da kuma Brazil kasar Ingila ta sa sunayen su a jerin kasashen da suke da hatsarin cutar corona hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA tana sa ran karban kudade dalar Amurka miliyan 71 wanda kudade ne da aka kwato su a sanadiyar rashawa da cin hanci a lokacin tsohon shugaban FIFA Sepp Blatter da ya faru a shekarar 2015 an kwakulo waɗannan kudade ne daga bankunan jami'an hukumar kwallon kafan su bakwai na wancan zamani an kirkiro da asusu don yin amfani da waɗannan kudade wajen inganta harkokin wasanni a faɗin duniya a ƙarƙashin kulawar hukumar FIFA wasu daga jami'an hukumar FIFA da aka samu da laifi an ɗaure su na tsawon shekaru 7 zuwa shekara 4 halin da ake ciki hukumar shari'a ta ƙasar Amurka na ci gaba da binciken hukumar kwallon kafar duniya musamman batun kwallon kafar duniya da za a yi a ƙasar Qatar a shekarar baɗi da kuma zargin sayan kuri'a wata 'yar ƙasar Najeriya Latifa Tijani ta kasance ta farko da ta ciyo lambar zinarewar ƙasar a fannin ɗaga ƙarfe mai nauyi a gasar mutane masu bukata ta musamman da ke gudana na duniya a birnin Tokyo ta kasar Japan ƙungiyar kwallon kafar Najeriya Super Eagles ta tafi fitar da sunayen waɗanda za su taka mata leda a gasar neman cancantar shiga gasar kwallon kafa na duniya wanda za a yi a shekara mai kamawa na 2022 a kasar Qatar idan Allah ya kai mu rahotanni daga hukumar NFP a Najeriya na bayanin cewa a watan gobe Super Eagles din za su cecere ne da kasar Liberia a fafutukan neman cancantar samun shiga gasar kwallon kafa na duniya da za a gudanar a shekara 2022 ana sa ran fitar da sunayen a makon gobe idan Allah ya kai mu za a buga wasannin ne a filin wasa na Taslim Balogun da ke jihar Lagos har ila yau dai babban kocin Super Eagles din Gennaro Rowe ya zabi yan wasan da za su buga da kasashen Cape Verde da kuma Afirka ta tsakiya Abdulwahab Muhammad da Amurka daga Bauchi a Najeriya
to a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice
ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta ce a yau Alhamis fashewar bom a kofar shiga na Abbey Gate a filin jirgin saman Kabul ya faru ne ta dalilin wani hari mai sarƙaƙiya da ya yi sanadiyar jin raunukar Amurkawa da kuma fararen hula an kuma ji cewa mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta taɓo batun kare haƙƙin ɗan adam a tattaunawar ta da shugabannin Vietnam yayin ziyararta da nufin ƙarfafa alaƙa da ƙasar cikin kalaman da ta yi a Hanoi a yau Alhamis
to masawar baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokanan aikin mu da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da tafiya na gabatar da shirin da Julius Strasham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC